أجمعين من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقوديا وألما أكتشن سركي ديك الدري هكوارمو أولنا مجلسينا مسلاتين أسبتين تاريا دكي تكين غرين أزاري أجهر بوتي majalisin da muke karanta littafin Nurul Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin wannan ita ce halka ta 12 a wannan yammaci na Juma'a sha bakwai ga watan Sha'ban hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda yake daidai da 10 ga watan uku shekara ta 2023 18 din ne ko ba 17 ba 18 ga watan Sha'ban sai kaman 17 ne lissafin mu na Najeriya Saudiya ne suke 18 mulin sabon mu na Najeriya yau 17 sun fi mu da kwana daya in ba a mance ba a halkar da ta gabata mun karanta bayani kan haihuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam a shekarar giwaye shekara ta farko cikin shekarar giwaye wacce ta dace da shekara ta 571 miladiya watan April ranan 9 ga watan Rabiul Awwal shekarar giwaye wacce ta dace da 20 ga watan April shekara ta 571 mun yi ishara cewar dangane da haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwa guda uku da za mu duba abu na farko takaitaccen tarihin shekarar giwaye shekarar da aka haifi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam abu na biyu ranar haihuwa annabi anan in mun kula za mu ga me littafin ya kawo 9 ga watan Rabiul Awwal abunda kuma ya fi watsuwa cikin al'umma musulmi 12 ga watan Rabiul Awwal to wanne ne ya fi rinjaye shin 9 ga watan ne koko 12 ga wata wannan abu na biyu da za mu duba to karkashin wannan shi ranar haihuwa annabi yana da wata ibada ce ke bantacciya da aka shar'anta mana mu yi to wannan shine abu na biyu da zamu duba dake da alaka da actual wanne ne zai zama mafi rinjaye ranar da aka haifi annabi sai kuma abu na ƙarshe akwai kissar da muka yi ishara akan ta makon da ya gabata na Suwaiba baiwar Abu Lahab wacce Abu Lahab ya yantata sakamakon bushara da ta zo ta masa kan haihuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kissar nan tana cikin sahihul bukhari to dan uwansa al-abbas ibn abdul muttalib bayan rasuwan shi abu lahab kamar yadda bayani ya gabata kan kissar yayi mafarki ya ganshi a yanayi mafi muni ana gana masa azaba sai aka zo da wani ruwa aka shayar da shi saboda a sassauta wannan azabar da ake masa ba komai kuma yasa aka shayar da shi wannan ruwan ba face yanta Suwaiba da yayi da tazo masa da labarin haihuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi murna na wannan bushara da tazo masa da shi cewar matar dan uwansa ta haifi da namiji to wannan murnan yasa ya yanta Suwaiba to Allah madaukakin sarki kuma ya hukunta a shayar da shi wannan ruwan na wannan murna da yayi na haihuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi har ya sa shi yanta wannan bai wasu daga cikin sashe na musulmi suna kafa hujja da wannan kissa akan halarcin bikin murnar haihuwa Annabi to wannan kissa zamu dube ta mu ga shin tabbas dalili ne da za a dogara da shi wajen bikin murna haihuwa Annabi koko ba dalili ba wannan sune abubuwan da muka ce in Allah ya kawo wannan halka zamu dube su abu na farko takaitaccen bayani kan kissar fil inda shekarar da aka haifi Annabi ana kiranta amul fil shekarar giwaye wadda dabi'a ta larabawa duk abun da ya faru a shekara wanda yake mafi shahara sai sun yi laƙabi ma wannan shekarar da faruwan wannan abu idan wani madaukakin mutum ne ya rasu a shekarar sai a yi kidayen ana kidayen shekaru da rasuwarsa a ce ai an haifi wane shekarar da wane kaza ya rasu ko kuma yau shekarun wane uku shi kuma an lissafa ne shekarunsa uku da lissafi daga rasuwan wane kaza wanda madaukaki ne yauma mata fulan ranan da wane ya rasu sai a fara lissafin shekaru da shi to idan wani kuma abu babban abu shahararren abu ya zo ya faru sai ana lissafin shekaru da shi su haka zamanin laraba yake to lokacin da wannan hadisa ta giwaye ta faru sai zama ana lissafin shekaru da faruwan wannan hadisa din ita wannan hadisa ta giwaye kamar yadda malamai suka yi ishara Allah ya hukunta ta faru dan yayi isharar samuwan madaukakin mutum shine Annabi sallallahu alaihi wasallam kaman sharan fage ne na samun madaukakin mutum wanda zai zaman to mai girman sha'ani yanda al'amarin yake laraba kamar yadda muka sani suna girmama dakin Ka'aba suna aikin haji suna dawafi suna hidima wa dakin Ka'aba in ba a mance ba mun yi bayani cewar wanda hidima wa dakin Ka'aba ke hannunsa ma ana ganin sa madaukaki ne wannan matsayi ne daraja ce da suke gani mutum ya same ta idan ya zamanto yana hidimtawa dakin Ka'aba to sai aka wayi gari waɗanda ba larabawa ba abun yana ci musu tuwa kwarya saboda lokacin larabawa suna girmama dakin Ka'aba waɗanda ba larabawa abun yana ci musu tuwa kwarya sai wani cikin wakilan sarkin Habasha wani cikin wakilan sarkin Habasha wanda ake kiransa Abrahatul Ashram wakili ne na sarkin Habasha yana jagorantar wani yanki na kasar Yaman Banasari yana kan addinin Nasara sai zamanto tunda yanzu yana da mulki a hannunsa yana ga yanda Larabawa suke girmama dakin Ka'aba zai canja abin da karfin mulkinsa sai gina wani katon coci a birnin Yaman da ake kira Sana'a yayi ikirarin cewar dawafin da Larabawa suke a garin Makka jikin dakin Ka'aba zai dauko shi ya dawo da shi wannan gini da yayi a Sana'a kasar Yaman to labari sai ya watsu cikin Larabawa cewa Abrahatu al-Ashram asalinsa dan kasa Habasha ne ba balarabe bane kuma wakili ne na sarkin Habasha na Jashi a Yaman saboda garuruwan yankin Yaman suna karkashin sarkin Habasha Najashi a lokacin yana da ƙarfi yana da fawa sosai to sai turo wakilin sa Abrahata yazo ya wakilce shi wajen jagorantar wani yanki na Yaman to shi kuma mutun ne gwarzo mayaki galibi idan ya sa yaki a gabai kan yi nasara to wannan sai ya rufe shi sai ga cewar yanzu idan ya gina coci nasu na nasara a Sana'a cikin kasar Yaman yana da fawar da karfin da zai dauko dawafin da ake a dakin Ka'aba ya dawo da shi wannan gini da yayi wannan labari ya waku cikin Larabawa abun sai ya so samu su zuciya to sai aka samu ɗaya daga cikin Larabawan da ya fito daga kabilar Banu Kinana sai faki ido cikin dare sai je shiga wannan coci da Abrahatu Al-Ashram ya gina yake so ya dawafi gare shi sai ya shiga wannan coci sai ya yi bayan gari da fitsari ta kare wa wulakanci kenan ya fita ya tafi abinsa labari sai ya iso Abrahatu cewa wannan coci da ka gina ka kashe masa makudan kudade kake so ka dauko dawafi daga ɗakin Ka'aba ka dawo da shi wannan coci ɗaya daga cikin Laraba shiga cikin dare ya yi bayan gari don ya wulakantar maka da gurin ibadarka wannan labari sai fusata Abrahatu ya ce to ai ramuwar gayya ta fi ta gayya zafi tunda ya mun haka ni kuma ba ma najasa zan je in sa a ɗakinsu da suke girmamawa ba na rantse da wanda ya halicce ni sai na rusa ɗakinsu da suke ibada a nan ne sai ya haɗa gangami na mayaka da makamai masu hatsari da dabbobin da su Larabawa ba su san su ba ba su da shi ba su saba ta'amuli da su ba su ne giwaye ta yadda idan ya je bayan da suka iya da shi giwa kuma mun san babban halitta ce wacce take da ƙarfi ƙwarai da gaske ya kwashi waɗannan giwaye ya kama hanyarsa na zuwa Makka da nufin ya je ya rusa ɗakin Ka'aba ramuko bisa abin da ɗaya daga cikin Laraba suka masa na zuwa cocinsa da ya gina da yake so ya dawo da ɗawafi gare shi zai je ya rama abin da aka masa na zuwa da aka yi bayan gari a ciki to a hanyarsa ta tafiya wasu daga cikin ƙabilu na Laraba sun yi tataransa don su yaƙe shi su hana shi ƙarasa garin Makka ba su yi nasara ba duk wanda suka tare shi aka yi yaƙi sai ya galaba a kansu sai ya kama kwamandansu a matsayin kamamman yaƙi ya tafi da shi haka yi ta yi har ya kusa isa garin Makka lokacin da ya isa wani ƙauye dab da jikin Makka da ake kiransa Al-Mughammis sai ya da zango su kuma Laraba da suke rayuwa a cikin garin Makka da suka ji labari duk sai suka fita suka bar Makka suka koma wajen Makka suka koma kan duwatsu saboda su sun san ko shakka babu wannan ɗaki na Allah ba yanda za a yi Allah ya bar shi a tabar da shi to sai suka koma kar idan uquba ta tashi sauka ta Allah ta hada haddasu sai suka fita wajen gari suka zauna suna jira su ga yanda Allah zai yi da wannan mutumi da yazo zai rusa ɗakin Ka'aba shi kuma ya taho da fankama da isa sai ya da zango a Al-Mughammis sunan wani ƙauye ne jikin garin Makka sai sa a shiga cikin garin Makka a koro masa dabbobin mutanen Makka da raƙumansu ga baki ɗaya don ya nuna musu cewa fa da gaske yake aka je duka aka koro su aka kawo masa su sai ce gabanin ya shiga garin Makka yana so wanda yake maɗaukaki cikin Larabawan Makka mai faɗa aji ya zo su tattauna da shi a madadin Larabawa sai aka ce masa wanda zai zo ku tattauna shi ne kakan Annabi Abdulmuttalib ya ce to yana maraba da shi aka ga Abdulmuttalib ya shirya ya taho ya zo ya samu Abrahatu a wannan ƙauye na Al-Mughammis kusa da garin Makka Abrahatu an masa tanti ma wasu malamai na tarihi suka ce an yi da zinari saboda ya nuna isansa da buwayarsa da mulkinsa da ƙarfinsa, ya nuna Laraba bai bayan da suka iya da shi. Ya shiga wannan tanti shi kakan annabi inda Abraha ta yake. Lokacin da ya shiga yana zaune a kan gadansa na mulki na sarauta da fadawa da bayi a gefensa suna tsaye da masu masa fifita da wanda suke tsaye a kansa suna bashi kula da kariya. Kakan annabi sallallahu alaihi wasallam na shigowa sai masa kwarjini ya masa haiba, bai iya ci gaba da zama kan wannan gado ba face ya sauko kasa saboda kwarjinin kakan annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya sauko kasa suka zauna tare da kakan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sai yake ce masa, yake ce wa kakan annabi za su tafi, idan an fiskantar da su kudu sai su ruga a guje, in an fiskantar da su arewa sai su ruga a guje, in an fiskantar da su gabas sai su ruga a guje, amma an fiskantar da su yamma inda ɗakin Ka'aba yake sai su kwanta. Kaman ishara suke yi wa Abraha cewa shiga maka fa ba namu bane, babu da ikon shiga maka, Allah ya hana mu. Dan Adam shine mai taurin kai, sauran halittun Allah suna mika wuya ga Allah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, duk abin da ke cikin sammai yana ibada wa Allah, abin da ke cikin ƙasa yana ibada wa Allah. Mutum ne yake taurin kai, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi, babu wani halitta cikin halittun Allah face yana tasbihi tare da godewa Ubangiji. Sai dai mu ba ma fahimta, walakin la tafqahuna tasbihahu, sai dai ku ɗan adam ba za ku fahimci tasbihinsa ba. Bishiya tana tasbihi, ƙasa tana tasbihi, ice yana tasbihi, dutse yana tasbihi, iska tana tasbihi, duk suna ibada wa Allah, amma ɗan adam shi yake taurin kai. To shi yasa giwan nan sai ta ki, saboda ita tana da'a wa Allah, ta ki ta shiga garin Makka. Aka yi aka kada aka rawa ta ki shiga, ta tirje ta tsaya. Suna cikin wannan yanayi ana ta dukansu akan sai su tashi su shiga garin Makka saboda aje a aiwatar wa ɗakin Ka'aba. Sai Allah ya aiko tsuntsaye, Allah madaukakin sarki ya aiko tsuntsaye suna dauke da tsakuwa na wuta, kowane tsuntsu yana dauke da tsakuwa guda uku, tsakuwa ɗaya a bakinsa, tsakuwa guda biyu a kafafunsa, kaga uku kenan, na baki ɗaya na kafafu guda biyu, kaga in ka hada sun zama uku. Suka zo suka yi ma waɗannan tawaga na Abrahatun suka musu ruwan duwatsun nan, duwatsun kuma na wuta ne, wutan jahannama. Suka zo suka watsa musu duka aka halakar da su. Shine wanda Allah madaukakin sarki ya bamu labari cikin Al-Qur'ani, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, wa arsala alaihim tayran ababil, tarmihim bi hijaratin min sijjil, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kaga wannan kissar su ce, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, shin baka ga yanda Ubangijinka ya aikata da ma'abota giwaye ba, waɗanda suka zo da giwayensu suna so su rusa ɗakin Ka'aba. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, shin Allah bai sa kaidinsu da makircinsu a ɓata ba, sun ƙarishi kaidi da ƙullace-ƙullace da makirci, amma dai sai ya tashi a tutar babu. Wa arsala alaihim tayran ababil, ya aiko musu tsuntsaye waɗanda wani na bin wani, shine tsairan ababil, ababil ayyatu ba'u ba'duha ba'da, tsuntsayen da sashensu na bin sashi, kowane tsuntsu yana ɗauke da tsakuwa guda uku, ɗaya a bakinsa guda biyu a kafafunsa na wutan jahannama. Idan suka jefi mutum da dutse kwaya ɗaya, sai kaga mutum ya yi kaca-kaca, kwaya ɗaya dutse ɗaya in tsuntsun ya sake mutum ɗaya, sai kaga ya yi kaca-kaca, ya zama kaman gari, ya nike, ka nemi gabbansa ka rasa, ina idansa yake ka rasa, ina kafansa yake ka rasa, a kasa ganewa mutum ne wannan ko kuma nikakken nama ne dutse ɗayan an jefa mutun sai ya zama ya nike ya cakuɗe da kashinsa da tsokarsa da bargonsa da hannayensa da kansa da kafafunsa sai a nemi ina ne kafa a rasa ina ne kai a rasa ina ido a rasa ya cuɗe ya cakuɗe ya zama kaman markaɗaɗɗen abu dutse ɗayan an jefa mutun sai koma haka to amma shi Abrahata ba a halaka shi a take ba a lokacin da aka watsa masa tsakuwarsa sai ya zamanto tsoka tana faduwa daga jikin sa kaman girman saman ɗan yatsa sai kaga ɗan tsoka ta fado wata ta sake fadowa wata ta sake fadowa amma da ransa da lafiyarsa kuma yana magana shine aka ɗebe shi daga wannan guri aka tafi da shi Yaman tsoka tana faduwa kaman girman saman ɗan yatsa aka yi kwanaki kafin a isa Yaman lokacin da aka isa Yaman ya dawo kaman ɗan tsako da mutum ne sosai in ka gan shi mutum da kafafunsa da hannayensa da kuma yana da kiba ƙato ne to amma gabanin a isa Yaman ya dawo kaman ɗan tsako saboda tsoka da take ta faduwa yanzu sai tsoka yar karama ta fadi kaman girman saman ɗan yatsa an jima kaɗan bayan wani lokaci to gabanin a isa Yaman ya dawo kaman ɗan tsako to an isa da shi Yaman kwana ɗaya biyu uku sai ya mutu me yasa Allah ya hukunta sai da aka je da shi Yaman ya mutu dan ya zama izina wa talakawansa da yake jagoranta da ƴan majalisarsa ya zama izina gare su cewar ba yanda suka iya da ɗakin Allah ɗakin Ka'aba duk kuma wanda ya ce zai yaƙi ɗakin Ka'aba to ƙarshensa zai zama kaman ƙarshen Abraha to shi yasa Allah ya bar shi da rayuwarsa har aka koma da shi Yaman dan ya zama izina ya zama abun kula ya zama abun ɗaukan darasi ga waɗanda za su zo a bayansa da waɗanda ya bar su a Yaman waɗanda suke da aniya irin tasa suke da manufa irin tasa sai Allah ya jinkirta masa har zuwa lokacin da ya koma to wannan abu da ya faru a shekara ta 571 miladiya kuma bai dade da faruwa ba aka haifi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malaman tarihi suna cewa bayan faruwar wannan hadisa da kwanaki 50 aka haifi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan kama alama ce da take nuna samuwar madaukakin mutum shine annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisa ta fil da ta faru sannan kuma ta ja hankalin manya-manyan kasashe na wancan lokaci irin yankin Rumawa da kuma yankin Farisawa wanda a wancan lokaci babu daular da ta kai su buwaya ta kai su ɗaukaka ta kai su dukiya ta kai su ƙarfi ta kai su tarin mayaka ɓangaren Farisawa da ɓangaren Rumawa to wannan ya zama musu darasi ya zama musu izina kan cewa wannan ɗaki na Allah ba yanda aka iya da shi ya fi ƙarfinsu to malamai sun fitar da darussa da fa'idoji ƙarƙashin wannan hadisa da ta faru na halaka wannan mutumi Abrahatu da ya tafi da dandazo na mayaka da giwaye masu tarin yawa da zimmar ya je ya rusa ɗakin Ka'aba daga cikin darussan da malamai suka fitar ƙarƙashin wannan kissa ɗin suka ce za a fahimci ɗaukakan wannan ɗaki na Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah da kansa ya ɗauki nauyin kare wannan ɗaki nasa da kula da shi girman kai mai girman kai mulkin mai mulki isan mai isa tinƙahun mai tinƙahun haka za su bar wannan ɗaki bayan da suka iya da shi saboda yana ƙarƙashin kula da kariya na Allah maɗaukakin sarki annabi ya bayyana cewar kafin tashin kiyama akwai wanda za su zo su yaƙi wannan ɗaki da niyyar yaƙan wannan ɗaki har sai sun yi redi sun yi shiri suna shirin afkawa ɗakin sun zo sun gama shiri sai Allah ya nutsar da su ga baki ɗayansu wannan abu bai faru ba amma kamar yadda annabi ya faɗi zai faru kenan zai faru nan gaba sun zo sun yi shiri suna shirin afkawa ɗakin Ka'aba su rusa shi sai Allah ya nutsar da su cikin ƙasa kenan wannan daki na Allah har alkiyama ta tsaya duk gaban mai gaba ga addinin musulunci ba ne iya dashi sai dai ya ganci ya kyale shi saboda yana karkashin kariya da kula na Allah malaukakin sarki Allah kuma ba yanda ka iya dashi shi ya halicce ka in har zaka yi fito na fito da Allah ka wahala saboda shi ya halicce ka shi yake jujjuya al'amuranka to wannan zai nuna mana daukakan wannan daki sannan kuma ɗakin na ƙarƙashin kula da kariya na Allah maɗaukacin sarki fa'ida ta biyu da malamai suka fitar ƙarƙashin wannan ƙissa da muka karanta za mu fahimci cewar tsakanin ƙarya da gaskiya tun da can sunna ce da Allah ya sunnanta cikin bayinsa cewar babu zaman lafiya ƙarya da gaskiya babu zaman lafiya tsakani kaga wannan daki ne na Allah wancan kuma coci ne to duk wanda yake kan bata kullum yayi zai yi yaga kai ya rusa ka yayi zai yi yaga kai ya lalata addininka ko ya lalata rayuwarka ko ya maida kai baya kullum fafutukansa kenan planning dinsa kenan shirinsa kenan to amma kuma ba yanda za a yi yaga bayanka bayan da za a yi ya gama da kai sai dai yayi tai yayi wahalar banza yanzu wannan Abrahata ba wahalar banza yi ba yayi asarar dukiyansa yazo yayi asarar ransa ma da rayukan mayakansa da shirin da yayi duk ya tashi a tutar babu to haka al'amarin zai ta kasancewa har duniya ta nade har tashin alkiyama duk wanda zai yi fito na fito da gaskiya sai dai yayi wahalar banza duk tanadi da shiri da zai yi na yakan gaskiya sai dai yayi tanadin banza in ma dukiya zai kashe sai dai ya kashe ta a banza yayi asara innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasra thumma yughlabuna haka Allah madaukakin sarki ya fadi a cikin alqur'ani wadanda suke kafirai suna fidda maƙudan kudade su ciyar don su ga bayan addinin Allah suna fidda maƙudan kudade su ciyar don su ga bayan masu riko da addinin Allah haka Allah ya bayani Allah ya ce fasayunfiqunaha za su ciyar da wannan dukiyan don su ga bayan addinin Allah ko masu riko da addinin Allah kuma yughlabuna kuma sai a zo da ƙarshe a rinjaye su sun ciyar da dukiya a banza sun yi asarar dukiyarsu su yi asara kuma ranar tashin alkiyama a tashe su cikin wutan jahannama to wannan ya kamata musulmi ya sani cewar duk ƙarfin maƙiyinka da tarin dukiyar sauna ba yanda ya iya da kai saboda kai wanda ke baka kula da kariya shine Allah kuma waye bashi dukiyar mulkin da yake gadara da shi da karfin da yake gadara da shi daga ina ya same shi duk daga gurin Allah ne to kai kuma daga gun wanda ya samu shine ya dau nauyin kare ka da kula da kai da baka koba da baka kariya ka kenan musulmi bai kamata ya zamanto cikin tsoro ko tararradi ba saboda yana da Allah subhanahu wata'ala wannan hadisa da ta faru ta giwaye daga cikin darussa da malamai suka fitar alama ce babba cikin alamomi da za su tabbatar da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bai kamata ma mushrikan makka su fito na fito da annabi ba saboda abun ya faru a garin su ya faru akan idan su kuma a lokacin aka haifi annabi da su kan ma su ya kamata su riga kowa karban addinin musulunci saboda wannan abin da ya faru alama ne da ke nuna cewar wanda aka haife shi bayan faruwar wannan abin zai zamanto mai girman sha'ani zai zamanto annabin Allah zai zamanto manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kenan kaman shimfida ne Allah ya yi kaman sharan fage Allah subhanahu wataala yi na haihuwar annabin da za a aiko mafificin annabawa ƙarshen annabawa wanda zai zo da sakon Allah subhanahu wata'ala wannan hadisa da muka karanta izina ce ga duk wani wanda yake ji cewar wuyansa ya kai yanka kuma yana ga zai yi fito na fito da addinin Allah zai yaki addinin Allah wannan hadisa ta giwaye izina ce gare shi bismillah ga fili ga mai doki idan zai yaki addinin Allah bismillah addinin aina Allah ne idan zai rusa gurare na ibada na Allah bismillah ga fili ga mai doki shi yasa aka yi amfani da kalmar alam tara yazo a siga da me siga na mudari mudari kuma yana nuna abun nan na faruwa kuma zai ci gaba da faruwa sabanin madi abun ya faru ya gama alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fi sai aka yi amfani da tara tara kuma fi'ili ne mudari wanda ke nuna abun ya faru kuma zai ci gaba da faruwa har al-kiyama ta tsaya duk wanda zai yi fito na fito da addinin Allah to Allah yana nan a madakata shi yasa aka yi amfani da alam tara sigar mudari'i mai nuna cewa abun zai ci gaba da faruwa zai ci gaba da sabunta inda za a samu wani wanda zai zo yayi aiki kwatankwacin na abrahatu to Allah fa ba zai bashi ba wannan ishara ce ake yi wa duk wani wanda yake ga yana da karfin mulki yana da makamai yana da dukiya masu tarin yawa zai ga bayan musulunci zai ga bayan musulmai zai rusa guraren da musulmai suke ibada to fa Allah yana nan a madakata darasi da fa'ida ta ƙarshe da malamai suka fitar karkashin wannan hadisa ta giwaye alama ne dake nuna cewa a duk lokacin da bayi suka yi riko da addinin Allah subhanahu wataala to Allah ba zai tabar da su ba Allah subhanahu wataala ba zai tabar da su ba wa inna jundallahi humul ghalibuna rundunar Allah sune masu galaba sune masu nasara to idan kaga musulmai suna shan wahala suna dandana kudar su a hannun makiyan su to su ma ba su yi riko da addinin yanda ya kamata ba matukar ko sun yi riko da addinin yanda ya kamata to makiyan su ba yanda suka iya da su annabi ya mana ishara cewa daga cikin dalilai da za su sa makiyan mu su zamanto sun yi galaba akan mu suna da ta cewa akan mu ba mu da katakus a gaban su abubuwa guda biyu san duniya da kuma tsoron mutuwa annabi ya ce al'umma sun kusa su yi ca a kanku waɗanda suke makiyanku al'ummu sun kusa su yi ca a kanku kamar yadda dabbobi suke ca a kan tire na dusa akwai al'ummu da za su zo su yi ca a kanku kamar za su cinye ku ɗanye sai suka ce ya rasulullah wannan abu zai faru ne saboda al'umma musulmai su ƴan kaɗan ne su kuma al'ummun sun ninka su ninkin ba ninkin annabi ya ce ko kusa ba wannan ba ne dalilin za ku zo a lokacin kuna da yawa yawan da ya wuce hankali amma taron yuyuyu saboda gudun duniya saboda son duniya da kuma tsoron mutuwa inji annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wannan takaitaccen bayani kenan akan wannan kissa ta hadithatul fil abu na biyu dangane da haihuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda muka karanta a nan ya bayyana mana cewa anna dhalika kana sabihata yawmil ithnain haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance safiyar ranar litinin kasantuwar haihuwa annabi ranar litinin dalili ya tabbatar da haka cewa an haife shi ranar litinin hadisin da imam muslim ya fitar da shi hadisin abu qatadat al-ansari Allah ya yarda da shi yace an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa yake yin azumi ranar litinin annabi yace zaka yawmun wulidtu fihi dalilin da yasa nake azumi ranar litinin wannan rana ne da aka haife ni cikin sa kaga hadisin imam muslim hadisi ne ingantacce kenan yanzu muna da dalili da ya tabbatar mana da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam an haife shi ranar Litinin. To wani dalili zai tabbatar mana cewa an haife Annabi a shekarar giwaye? Gashi dai anan an ambata mana cewa a shekarar giwaye aka haife Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuma yanzu ma mun yi takaitaccen kissa na wannan hadisa ta giwaye. To wani dalili zai tabbatar mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam a shekarar giwaye aka haife shi? Dalilin shine hadisin da Imam Hakim ya fitar da shi cikin Mustadrak ɗinsa da sanadi wanda yake mai kyau, hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya yarda da shi, yake cewa wulida annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yawmal fili. Inji Ibn Abbas yace an haifi Annabi sallallahu alaihi wasallam ranan giwa, ma'ana a shekarar giwa, shekarar da hadisin giwa ya tafa. Wannan hadisi ko athari na Ibn Abbas Imam Hakim ya fitar cikin Mustadrak ɗinsa yace kuma ingantacce ne. Imam Adh-Dhahabi yayi tarayya da shi wajen ingancin wannan athari, ma'ana ya masa muwafaka, kaga atharin kenan yana da inganci. To amma abun tambaya, ai ba Annabi bane yace an haife shi a shekarar giwaye ko Ibn Abbas? To Ibn Abbas lokacin da aka haife Annabi yana ina? Ba haife shi ba ko? Tunda Ibn Abbas Annabi ya rasu bai kai shekara 20 ba, kuma Annabi ya rasu yana dan shekara 63. Kaga kenan idan Ibn Abbas ya ba da labari cewa an haife Annabi sallallahu alaihi wasallam a shekarar da hadisa giwaye ta faru, to a ina Ibn Abbas yaji cewa a wannan shekara aka haife Annabi? Malamai na hadisi sai suka ce idan sahabi ya ba da labari kan abin da bai kamata a ce ya sani ba sai ta hanya Annabi, misali ya ba da labarin azabar wuta amma bai ce Annabi bane ya faɗi, ko ya ba da labarin ni'imar aljanna amma bai ce Annabi bane ya faɗi, ko ya ba da labarin abin da ke faruwa cikin kabari, aka gaba inda za a yi sahabi ya sani sai ta hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallam. To suka ce in sahabi ya faɗi ko bai ce Annabi bane ya faɗi, to wannan faɗin da yayi yana da hukuncin kamar Annabi ne ya faɗi. Kenan yanzu faɗin Ibn Abbas cewar an haifi Annabi sallallahu alaihi wasallam a shekarar giwa tare da cewa bai jingina zuwa ga Annabi ba, yana ɗaukan hukuncin kamar Annabi ne ya faɗi. Idan sahabi ya faɗi abin da ba zai zama ya ɓuya masa, ba yanda za a iya sani sai ta hanyar Annabi, kuma bai jingina abin zuwa ga Annabi ba, to yana da hukuncin kamar Annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗi. Kenan yanzu dangane da haihuwa Annabi ran Litinin akwai dalili ya zo karara tabbatacce, hadisin Imam Muslim wanda aka samo daga Abu Qatada al-Ansari. Dangane da haihuwa Annabi a shekarar giwaye nan ma ya inganta hadisin da Imam Hakim ya fitar cikin Mustadrak ɗinsa. To sai kuma abu na uku, haihuwa Annabi a ranar 12 ga watan Rabiul Awwal, akwai dalili? Babu dalili. Haihuwa Annabi a nan da aka bayyana mana cewa ran 9 ga watan Rabiul Awwal, akwai dalili? Babu dalili. Kaga wannan littafin mun karanta cewa an haifi Annabi 9 ga watan Rabiul Awwal, ina dalili? Babu dalili. Kenan wasu daga cikin littattafan tarihi an bayyana cewar an haifi Annabi ran 9 ga watan Rabiul Awwal, ina dalili? Babu dalili. Littattafan tarihi dai sun hakaito. Me yasa muke cewa ba dalili? Dalili Qur'ani ne ko hadisi? To kuma babu hadisi da yazo bayyana cewa an haifi Annabi ran 12 ga watan Rabiul Awwal. Babu hadisi da yazo tabbatar cewa an haifi Annabi ran 9 ga watan Rabiul Awwal. Wannan yasa dangane da haddada ranan da aka haifi Annabi sai aka samu sabani mai tarin yawa gurin malaman tarihi. Magana ba ɗaya ba, ba biyu, sun kai kusan 20. An samu maganganu da basu gaza 20 ba. An samu riwaya cikin riwayoyi na tarihi da ke bayyana cewa an haifi Annabi 2 ga watan Rabiul Awwal. Sai zama galibi ma wasu daga cikin malaman tarihi shi suka firin jayarwa cewa an haifi Annabi sallallahu alaihi wasallam 2 ga watan Rabiul Awwal lokacin da alfijir yake ketowa.
da yawa daga cikin malaman tarihi da sira ma sun firin jayar da wannan ra'ayi cewa biyu ga watan Rabiul Awwal aka haifi Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ɗaya daga cikin malamai da suka yi rubutu asira Annabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Majdisi wanda ya rubuta littafin Umdatul Ahkam da yazo cikin littafin sa na sira da ya rubuta Ad-Durratul Mudiyya fi Siratin Nabawiyya littafi ne na sira da Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Majdisi ya rubuta da yazo bai ambaci wani rana ba banda biyu ga watan Rabiul Awwal dan ya nuna cewa shi ya firin jayi. Wannan ra'ayi ne cikin ra'ayoyi na malamai na tarihi da suka kawo. Sannan akwai riwaya ta biyu da ta bayyana cewa 12 ga watan Rabiul Awwal wannan ita ta fi watsuwa cikin al'umma. Ita ta fi watsuwa cikin al'umma wannan riwaya ce ta Ibn Ishaq. Ibn Ishaq kuma babban malami ne na sirar Annabi. Sai dai wannan riwayar ta zo ba isnadi. Mun san isnadi shine daga wani daga wani daga wani. Wannan shine isnadi. Kawai Ibn Ishaq ya bayyana a cikin littafin sa na sirar cewa an haifi Annabi 12 ga watan Rabiul Awwal. A ina Ibn Ishaq yaji bai bayyana ba. To shi yasa muka ce wannan riwayar ita ma bata da inganci. Akwai riwaya ta uku da ta bayyana cewar an haifi Annabi sallallahu alaihi wasallam ran 8 ga watan Rabiul Awwal. Akwai riwaya ta hudu da ta bayyana cewa an haifi Annabi ran 10 ga watan Rabiul Awwal. Akwai riwaya ta biyar da ta bayyana cewa an haifi Annabi ran 15 ga watan Rabiul Awwal, 17 ga watan Rabiul Awwal. Akwai kuma riwayar da ta ce an haifi Annabi gabanin Rabiul Awwal ya fita da kwana 8 ran 21 ko 22. Akwai kuma wasu riwayoyi masu tarin yawa. Kakenan babu riwaya kwaya daya da tazo ta tantance cewa ko ta haddada cewa ga ran da aka haifi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Me kamata mu kula karkashin wannan dan uwa? Idan ranan da aka haifi Annabi yana da muhimmanci a ibada a addini bayan da za a bari a samu sabani haka. Yanzu sallar azhar da take da muhimmanci ai ba a bari ana ta sabani ba. Babu wani da yake ta riwaya ta zo tana nuna sallar azhar karfe 11 ake yi. Babu riwaya da ta zo take cewa sallar azhar 12 ne. A'a wata riwaya ta ce a karfe 1 ne. A'a karfe 2 ne. Ko kuma a ce an samu riwaya da take nuna a sallar magariba sai lokacin da shafaki ya buya. Wata riwaya ta ce sallar magariba sai cikin dare. Wata riwaya ta ce a sallar magariba kafin ra'a. Kaga an samu riwaya kwaya ɗaya da ta tabbatar da cewa magariba lokacin ta na shiga ne in rana ta faɗi. Kakenan yanzu abin da yake da alaka da ibada ko addini Annabi yana fito mana da shi kwalo-kwalo, ba zai bar mu mu yi talalume cikin duhu ba. To me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ranan haihuwarsa ya bari aka samu riwayoyi wannan riwayar ta ce kaza wannan riwayar ta ce kaza Annabi bai haddade ba saboda bashi da alaka da ibada. Da yana da alaka da ibada Annabi zai fayyace shi saboda kar a zo a yi ta samun cece kuce. Yanzu babu wanda yake da ja cewa lokacin sallar asuba na shiga bayan alfijir ya keto. Ba wanda yake da ja saboda Annabi ya bayyana mana. Yanzu kenan wannan abin da Annabi bai bayyana mana ba ishara ce da take nuna cewar ba shi da alaka da addini, ba shi da alaka da ibada. Da yana da alaka da ibada ko yana da alaka da addini Annabi ba zai shiru ba sai ya fayyace. Saboda Annabi ya koma ga Allah babu wani abu da ya saurafa ce ya bayyana wa al'ummarsa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ba wani abu face Annabi ya bayyana wa al'umma. Duk wani abu da zai amfane su duniyar su da lahirar su Annabi ya bayyana musu. Yanda za su bauta wa Ubangiji Annabi ya bayyana musu. Ibadojin duka Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayyana musu. To yanzu dangane da ranan haihuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma dangane da haihuwa Annabi, shin akwai abin da ya kamata musulmi yayi akan haihuwa Annabi? Kwarai akwai abin da ya kamata musulmi yayi dangane da haihuwa Annabi. To me ya kamata musulmi yayi? Mu koma baya mu ga Annabi me yake yi akan haihuwarsa. Annabi yana azumi ne. An ga Annabi yana azumin ranar Litinin. Sai aka tambaye shi aka ce me yasa yake yace zaka yawmun wulidtu fihi? Wannan shine wunin da aka haife ni. Kenan yanzu musulmi sai yayi koyi da Annabi dangane da haihuwar annabi sai shi ma yana azumi wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafificin shari'a shari'a annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kuna da kyakkyawan koyi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu kuma annabi mun tarar dangane da ranan haihuwarsa yana yin azumi to mu ma sai mu yi koyi da shi saboda Allah ya ce muna da kyakkyawan koyi daga annabi sai mu yi koyi da shi mu ma sai muna azumi shine abin da ya shafi ranan haihuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga kuma annabi yake cewa wa khairul huda huda muhammadin mafificin shari'a shari'a annabi banzu menene shari'a annabi dangane da ranar haihuwa annabi yin azumi ranar litinin to sai mu bi wannan shine mafi alkhairi kenan yanzu mu zo da wani abu daban wanda ba shine annabi yayi ba mun zo da me da bata mun zo da bata bayan da za a kira shi shari'a ibnu mas'ud Allah yarda da shi yake cewa ittabi'u wa la tabtadi'u kan kufitu ku yi koyi da abin da annabi ya zo da shi ku yi koyi da abin da annabi ya yi kar ku kirkiro naku ku zo ku yi an isan muku an wadatar muku an hutashe da ku kenan yanzu wanda zai zo da wata ibada ko wani abu da ke da alaka da ran haihuwa annabi wanda annabin bai san shi ba wannan sai a ce ya kirkiro abin da babu shi a addini ibn mas'ud kuma ya ce ittabi'u ku yi koyi wala tabtadi'u karku kirkiro naku karku fitum an isan muku annabi ya isan muku ya hutashe da ku ba sai kun wahala ku kanku kun lalumo wani abu wanda babu shi a addini ba Hudhaifa dan Yaman Allah yarda da shi yace kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fala tata'abbadu biha فإن الأول لم يدع للآخر مقالا يجي دي إبادة صحبا النبي بسبوتا وعلا دا إتبا توكوما الأمة النبي كركو بوتا وعلا دا إتبا سبو دا متانين فرقو سوني النبي دا شيدا صحبا سا بسبرتا تيوا ومتانين كرشبا واندازا سدو دا قبايا جنن دوانا أبو دازا بوتا وعلا أنمية دم علا دا شيدا سدو دا شيدا kaga sun hutashe da mu ba sai mun yi kokarin lalumo namu mun zo mun bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala da shi ba Imam Malik Allah ya masa rahama yace man ibtada'a fil islam bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna muhammadan khana ar-risala yace duk wanda yazo da bid'a a cikin addinin musulunci yana ga wannan bid'ar kyakkyawa ce to wannan yana riya cewa annabi ya boye sako saboda Allah yana cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addinin yace fa malam yakun yawma idin dina lam yakun al-yawma dina yace duk abin da bai zama addini ba lokacin zamanin annabi bayan da za a yi a yanzu zai zama addini inji Imam Malik Allah ya masa rahama ka kenan abin da ya tabbata dangane da haihuwa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam shine yin azumi ranar litinin to yanzu abu daya ya rage shine kissar Suwaiba da Abu Lahab ai mun tuno kissar ko mun yi bayani cewa Suwaiba ta zo ta yi bushara wa ubangidanta Abu Lahab ita baiwar Abu Lahab ta zo ta masa bushara ta an haife annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ji dadi yayi murna sai ya ce jikina yan take saboda ta masa bushara akan haihuwa annabi wannan kissan mun karanta ta Abu Lahab ya rasu dan uwansa Al-Abbas yayi mafarki ya ganshi a yanayi mafi muni sai aka shayar da shi ruwa mai sanyi dan a sassauta masa wannan yanayi da yake ciki me yasa saboda ɗan ta Suwaiba da yayi lokacin da ta zo ta masa bushara da haihuwa annabi to waɗanda suke bikin murna haihuwa annabi suna kafa hujja da wannan hadisi kan cewa ai dalili ne da zai nuna cewa ya kamata ai murnan haihuwa annabi tunda Abu Lahab ai murnan yayi kuma Allah ya saka masa gashi dai ba musulmi ba to ina ga wanda yake musulmi to wannan kissa mun yi bayani cewar zamu dube ta shin dalili ce da za ta bada dama a yi bikin murnan haihuwa annabi ga dalilai da muka yi bayani cewar annabi me yake akan haihuwarsa azumi to amma wannan kissa za a iya rikanta matsayin dalili da zai ba da dama a yi bikin murnan haihuwa annabi ko kuma ba za a rike ta a matsayin dalili ba lokaci ya kure ba za mu samu daman duba wannan kissa din ba sai Allah kai mu mako na gaba abubuwan da muka karanta da suke daidai Allah ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe Allah gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum Allah kara lafiya malam amin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya roki Allah kar Allah ya halakar da al'ummarsa kar Allah ya sanya gaba tsakanin al'ummarsa amma Allah yace bai amsa hakan ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya roki Allah subhanahu wa ta'ala kar ya sanya gaba tsakanin al'ummarsa amma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bai amsa ba wannan kaman matashiya ne yake yi akan addu'ar ta tambayar tasa da zai biyo baya da ita tambayan ya yi su guda uku amma wannan kaman matashiya ne kaman yana ishara ne game da hadisi da muka ambata na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina jin kaman ba a nan muka ambata ba a masallacin waje mun ambaci hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa sa'altu rabbi thalathan fa a'tani ithnataini wa mana'ani wahida wannan shine lafazin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace na roki Allah madaukakin sarki abubuwa guda uku yace fa a'tani ithnatain sai Allah ya bani guda biyu ma'ana ya amsa mun biyu wa mana'ani wahida Allah sai ya hana ni kwaya daya daga cikin abubuwa guda uku da na tambaye shi yace sa'altu rabbi alla yuhlika ummati bisana na roki Allah madaukakin sarki kar ya halakar da al'ummata inja annabi sallallahu alaihi wasallam kar Allah ya halakar da al'ummarsa da fari annabi ya roki Allah kar ya halakar da al'ummarsa da fari fa ataniha Allah sai ya amsa mu Allah ya amsa annabi ba zai halakar da al'ummarsa ba shi yasa al'umma annabi a yau duk ayyuka da za a yi wanda sun cancanci a halakar da su sai kaga suna rayuwa ba halakar da su ba amma al'ummun baya da sun je sun dawo sai Allah ya halakar da su al'umma annabi salihu sun soke taguwa Allah ya halakar da su al'umma annabi shu'aibu sun tauye mudu Allah ya halakar da su ba a tauye mudu a yau al'umma annabi lutu luwatu yasa Allah ya halakar da su ba a yi to amma annabi ya roki Allah subhanahu wataala kar ya halakar da al'ummarsa da fari Allah ya bashi wannan ya amsa masa yace wa sa'altuhu alla yuhlika ummati bil gharq na roki Allah madaukakin sarki kar ya halakar da al'ummata da ambaliyar ruwa yace fa ataniha Allah ya bani wannan ba zai halakar da al'ummata da ambaliyar ruwa so ni sai ruwa su mutu ba yace wa sa'altuhu wannan shine roƙon sa na uku yace wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum na roki Allah kar ya sa gaba da kiyayya tsakanin su yace fa mana'ani ha sai Allah ya hana ni kenan Allah bai amsa masa wannan addu'a ba wannan hadisi da na karanta an samu daga Sa'ad bin Abi Waqqas Allah ya yarda da shi Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya inganta hadisin cikin Sahihul Jami hadisi ne wanda yake ingantacce akwai kuma yana da wasu lafuzza bayan wannan lafazin da na karanta to kaman yana so yayi matashiya ne akan wannan hadisi da na karanta to ga tambayoyin kamar haka tambaya ta farko yace me yasa Allah bai amsa addu'ar annabi ba sallallahu alaihi wasallam a wannan gaban kenan na cewa kar Allah ya sanya gaba tsakanin al'ummar sa Allah bai amsa to me yasa Allah bai amsa addu'ar annabin sa ba da ya roki kar ya sanya gaba tsakanin su Allah bai amsa ba amsar ita ce Allah madaukakin sarki duk abin da kaga yayi akwai hikima zai iya yiwa dalilin da yasa Allah madaukakin sarki bai amsa addu'an annabi a wannan gaban ba akwai wasu hikimomi da suka sa Allah bai amsa ba wanda shi ya barwa kansa sani Allah shi ya barwa kansa sani duk abin da kaga Allah yayi akwai hikima kuma Allah shi ya barwa kansa sani hikimar da ta sa bai amsa addu'an annabinsa ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sannan tambaya ta biyu yace kuma me yasa Allah yake so al'ummar annabi su yi gaba Allah subhanahu wataala ba wai yana so su yi gaba bane yanzu misali ba Allah ya halicci shedan ba shedan ba shi yake batar da bayi ba Allah yana so bayi su bata amma shi ya halicci shedan kaga Allah baya son al'umma annabi su yi gaba amma me yasa bai amsa addu'an annabi ba hikimar Allah shi ya barwa kansa sani yanzu to me yasa Allah ya halicci shedan kuma baya so bayinsa su saba masa kenan yanzu halittar shedan da Allah ya himu ce Allah yana so bayinsa su saba masa kaga ba za mu faɗi haka ba amma malamai sun yi ta kokarin fito da hikimar da ta sa Allah ya halicci shedan Allah yana so bayinsa su yawaita ibadu na neman gafara da neman tuba yanzu in ba shedan ai ba za a yi zulubin da za a yi ibadar gafara da tuba ba to wannan yana daga cikin hikimomin da malamai suka ambata Allah baya son a saba masa halittar shedan ba shi ke nuna cewa Allah yana so a saba masa yanzu rashin amsa addu'an annabi cewa kar Allah ya sanya gaba tsakanin al'umma sa ba shike nuna cewa Allah na so a samu gaba tsakanin al'umma annabi ba Allah ma ya mana umurni kan mu samu gaba tsakanin mu innamal mu'minuna ikhwa inda Allah sai ce me fa aslihu baina akhawaykum da Allah yana so a samu gaba ba zai mana umurni mu zamanto ƴan uwan juna ba hakinan Allah baya so a samu gaba amma me yasa bai amsa addu'an annabi ba hikima ce ta Allah wacce shi ya barwa kansa sani dama in ba amince ba Allah in yayi abu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi Allah zai hukunci ba wanda zai ce Allah me yasa kai kaza haka Allah ya ce yahkumu la mu'aqqiba bi hukmi kuma duk abin da kaga Allah yayi akwai hikima sai dai in kai iliminka ya gaza wajen gano hikima sai ka tsaya inda Allah ya barka in kuma Allah ya maka taufiki ka gano hikiman alhamdulillah in kuma baka gano baka tsaya inda Allah ya aje ka amma duk abin da kaga Allah ya akwai hikima duk abin da hatta maciji ba Allah ya halicci maciji ba maciji amfanarwa yake ko cutarwa cutarwa yake to amma akwai hikimar da ta sa Allah ya halicci maciji Allah ya halicci kunama amfanarwa take ko cutarwa cutarwa to akwai hikimar da ta sa Allah ya halicci kunama duk abin da kaga Allah ya halicce shi akwai hikima sai dai kai in iliminka ya gaza wajen gano hikimar sai ka hakura amma in iliminka bai gaza ba za ka iya gano hikimar wanda Allah ya yi musu taufiki sukan gano hikimar da ta sa Allah ya halicci kaza Allah ya yi kaza Allah ya hukunta kaza saboda Allah ya tsarkaka a jingina masa na kasu ko ta waya kaga yanzu a ce Allah yana so a samu gaba tsakanin al'umma wannan jingina na kasu ne ga Allah Allah kuma ya tsarkaka daga wannan subhanallah Allah ya tsarkaka daga a jingina masa lafazi irin wannan sai tambaya ta uku kuma dama akwai annabin da ya roki Allah bai amsa masa ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce ya roki Allah subhanahu wataala guda uku annabi yake fadi hadisi ne ingantacce Allah ya amsa masa biyu bai amsa masa ɗayan ba sannan kuma bayan shi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Musa ya roki Allah ya halakar da Fir'auna, Allah bai amsa masa a take ba, duk da an halakar da Fir'auna amma sai bayan shekaru aru-aru. To haka Allah yake abubuwansa bisa hikima. Dama addu'o'i na bayin Allah suna bangarori guda uku, akwai wanda zai addu'an Allah ya amsa masa addu'an atake, akwai kuma wanda zai addu'an Allah ya jinkirta amsa addu'an, akwai kuma wanda zai addu'an abin da ya roka ba shi Allah zai bashi, sai bashi wani abu daban ko ya tunkuɗe masa wani bala'i da zai iya tunkaro shi. Wannan duka abin da kaga Allah ya yi bisa hikima. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce ba a bashi wannan ba, ba shi ke nuna cewa ba a amsa masa addu'an ba, zai iya yi wa an musanya masa da wani abu daban. Wallahu ta'ala a'lam. Abubuwan da muka karanta da suke da dai Allah ba mu ikon amfana da su, abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuɗen harshe Allah gafarta mana. Allah muna roƙonka da sunayenka kyawawa da siffofinka maɗaukaka wannan karatu da muka yi Allah ka sanya shi cikin kyawawan ayyukanmu. Ya Allah ka karɓa daga gare mu, Allah ka sanya shi ya zamanto hujja gare mu ba hujja a kanmu ba. Allah ka sa ya zama mai amfani gare mu, duniyanmu da lahiranmu gaba ɗaya. Allah ka datar da mu da datarwanka. Allah duk abin da ba za mu iya ba ya Allah ka iya mana. Marasa lafiyanmu Allah ka ba su lafiya, waɗanda suke kwance wannan asibiti Allah ka yaye musu cututtukansu da sauran asibitoci na musulmai. Mu kuma Allah da ka ba mu lafiya ka sanya ta zamanto mai amfani gare mu. Waɗanda suke jinyan su Allah ka ba su ladan jinya. Ya Allah ka karɓa mana abubuwan da muke domin ka. Allah ka nauye mizaninmu da su. Ya Allah ka jagorantar da mutanen kirki kanmu. Allah ka sanya wanda za su zamanto jagorori kanmu, su zamanto masu tausayin mu, masu adalci gare mu, masu soyayya gare mu. Ya Allah karka jagorantar da mutanen banza a kanmu wanda za su zo suna kuntata mana, suna wahal da mu. Allah ka amsa mana addu'anmu. Ya Allah karka mayar da addu'anmu. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.